Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 25 ga watan Nuwamban shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kubasan kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba ya kuma kere ne tare da Murtala Faruk Sanyin na zamu gabatar muku da shirin mu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu da yadda kanan labarai.
Akwai alamun yan rajin kare demokradiyya za su yi nasara da gagarumin rinjaye a zaben gundumomi da ya sami halartar dindin jama'a wanda ke nuna kin jinin gwamnatin Hong Kong. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya buƙaci sakataren rundunar sojin ruwa Richard Spencer da ya yi murabus saboda yadda ya tafiyar da sha'anin zargin da aka yi wa sojin kundumbala na aikata laifukan yaki a kasar Iraki. An so ma kirga kuri'un zaben shugaban kasa a kasar Gini, kasar da ta kasa samun kwanciyar hankalin siyasa tun sa da ta sami yancin kai.
To kanan labarin kenan. Bayan ku kun gaba jin labarai za ku yi cewar an yi kira ga shugabannin addinai su taimaka wurin yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin Najeriya ke yi.
Abinda muke so mu tabbatar da ta yaya za mu iya tabbatar demokradiyya ta samu gindin zama a Najeriya shine mu fito mu tabbatar da gaskiya mu tabbatar da adalci kuma duk abin da yake na kazanta na rashin gaskiya ministan ta gareshi.
Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan irin kalubaloli da yan kungiyar Boko Haram da suka tuba suke fuskanta a cikin al'umma.
Wadansu din suna gamu haka muna zama a cikin mutadidi dole zai magana mu kan cewa ga wanda sun yi Boko Haram mun dai muna nima yafewa wajen mutane.
Sarfi Hashim Gumal kuma na tafi da shirin sa na ciki da gaskiya amma duk sai bankun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum barkamu da safiyar nan kuma ga labaran. Akwai alamun yan rajin kare demokradiyya za su yi nasara da gagarumin rinjaye a zaben gundumomi da ya sami halartar dindin jama'a wanda ke nuna kin jinin gwamnatin Hong Kong. Sakamakon farko da ake fitarwa da safiyar yau Litinin ya nuna yan takarar yan rajin demokradiyyar ne ke samun nasara a kusan dukkan kujerun da suke takara a majalisun gundumomi 18 na Hong Kong. Yan rajin na kan gaba da kujeru 278 akan abokan hamayyar su da ke da kujeru 42. Idan aka dore da hakan ko zai kasance wani babban kuma baya ga magoya bayan China da suka mamaye kusan dukkan mukamman siyasa a Hong Kong. Wannan kuma na zaman shaida ga ci gaba da samun goyon baya da demokradiyyar da aka kafa watanni wato da yan demokradiyyar da aka kafa watanni biyar da suka gabata ke samu wanda ke kara habaka kamar gobarar daji. Zaben ba zai kawo wani gagarumin sauyi a tsarin siyasar Hong Kong ba. Yan majalisar gundumomi ba su da karfin ikon kafa dokoki suna dai kula ne mafi akasari da lamuran da suka shafi gundumomi kamar korafin daga murya ko kuma wuraren tashoshin motocin safa. To sai dai ana daukan zaben na majalisun gundumomi a matsayin daya daga cikin manyan ma'aunan da ke auna ra'ayin al'umma kasancewar sa shine kadai zaben demokradiyya da ake yi a Hong Kong. An soma karga kuri'un zaben shugaban kasa a kasar Gini, kasar da ta kasa samun kwanciyar hankalin siyasa tun sa'adda ta sami yancin kai daga kasar Portugal a shekaru 45 da suka gabata. Shugaban kasar Jose Mario Vaz na neman tazarci a wa'adin mulki na biyu na tsawon shekaru 5. Shine kadai shugaban kasar da ya sami kammala wa'adin mulkin sa ba tare da juyin mulki ko an kashe shi ba tun samun yancin kai. Babban abokin hamayyarsa shine tsohon Prime Minister Simeon Pereira. Dukkan 'yan takarar biyu sun yi alkawarin amincewa da sakamakon zaben. Wasu 'yan takara goma ne kuma ke fafatawa tare da su a zaben. Pereira na cikin Prime Minister 6 da Vax ya kura a lokacin mulkinsa. Ya kori Prime Minister Aristides Gomes a ƙarshen watan Oktoba inda ya sanya wani sabo. To amma Gomes ya iya sauka daga mukamin nasa. Ƙungiyar ECOWAS ta sa baki domin kare ƙasar daga fadawa tashin hankali. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya buƙaci sakataren rundunar sojin ruwa Richard Spencer da ya yi murabus yana mai kafa hujja da yadda ya tafiyar da sha'anin zargin da aka yi wa sojin kundumbala na aikata laifukan yaki a kasar Iraki. Mai magana da yawun fadar Amurka ta White House Jonathan Hoffman ya ce Esfa ya buƙaci murabus din a jiya Lahadi yayin da shi kuma Spencer ya gabatar da ita. Buƙatar ta kunshi tuhumar Jami'i Edward Galaka, wani sojan kundin bala da ake zargi da laifukan yaki lokacin da aka tura shi aiki a kasar Iraki a shekara ta 2017. An wanke shi daga tuhumar aikata babban laifi na kisa, to amma kuma an same shi da laifin hoto da gawar wani dan kungiyar IS dan shekaru kasa da 20. Sakamakon hakan ne aka rage masa girma. To sai dai shugaban Amurka Donald Trump ya sa baki da kuma masa afuwa tare da mayar masa da mukamin sa da kuma albashin sa. Sa'ad da Trump ya ji cewa makon da ya gabata rundunar sojin ruwan Amurka ta yi shirin gurfanar da Galaka a gaban wani kwamiti na bincike domin tantance ko ya kamata ya ci gaba, wato da sanya lambar sa ta girma, Trump din ya kuma saka baki. David Nunes, babban dan Republican da ke cikin kwamitin majalisar da ke binciken shugaba Donald Trump, ya ki amsa wasu tambayoyi a jiya Lahadi akan ko ya sadu da wani tsohon jami'in kasar Ukraine domin tattara bayanai akan dan tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, wani lawyer mai wakiltar Lev Parnas, abokin aikin lawyer Trump Rudy Giuliani, da aka yi tuhumar sa. Ya shaidawa wasu kafafen yaɗa labarai da dama tun ranar Juma'a cewa Nunes ya haɗu da tsohon babban mai gabatar da ƙara na Ukraine Viktor Shokin a Vienna shekara ta 2018, wannan da'awar na tattare da rudani domin Nunes bai bayyana wannan taron ba sa da yake jagorantar tawagar Republican da ke karuwar shugaba Donald Trump a zaman sauraren bahasin tsige shi da yake bayani a kafar talabijin ta Fox News a jiya Lahadi. An tambayi Nunes kai tsaye ko ya haɗu da Shokin, to amma ya amsa da cewa yana son amsa tambayoyi to amma ba yanzu ba. Nunes ya yi ta nanata sukan lamirin zaman najin bahasin tsigewa da aka nufi gano Trump ko ya tursasawa Ukraine da ta buɗe binciken ciki har da wanda zai tuzurta Biden, babban abokin hamayyar sa na jam'iyyar Democrats a zaben na shekara mai zuwa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an agajin gaggawa na kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun ce akalla mutane 26 suka rasa rayukansu a wani jirgin sama da ya hatsari jim kaɗan da tashin sa a jiya Lahadi. Jirgin kirar Duniya 228 mai kujeru 19 na kamfanin BGB ya fada ne a cikin gidajen jama'a kusa da filin tashi da saukan jirage na goma. Mafi akasarin waɗanda lamarin ya shafa suna a ƙasa ne sa'ad da jirgin ya fado. Hukumomi sun ce dukkan fasinjoji 17 da ma'aikata 2 da ke cikin jirgin sun mutu, yayin da wasu mutane 7 da ke kasa su kuma suka rasu. Jirgin ya doshi zuwa Beni mai tazarar kilomita 350 a arewacin Goma. Hotunan farko da aka ɗauka na wurin da hatsarin ya auku sun nuna yadda hayaki ya murtuke saman gidajen da ke kusa, tare da wasu gidaje da dama kuma na ci da wuta yayin da wasu mutane ke zuba musu ruwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tawadalla. An kira ga addinai da su yi amfani da koyarwar littafi mai tsarki wurin kawo sauyi da zai tsaftace siyasa ya kuma kauda cin hanci da rashawa a Najeriya. Wakiliyarmu a Filato Zainab Babaji ta halarci wani taron bita a birnin Jos, ga kuma rahoton da ta aiko mana.
A wani taron bita da wata kungiyar da ba ta gwamnati ba, House of Isaka, ta shirya wa mabiya addinin Krista mai taken gudunmowar coci wajen gina demokradiyya mai dorewa a Najeriya. An fadakar da mahalarta taron ne kan samar da kyakkyawan ginshiki na nuna adalci ga kowa da kauda cin hanci da rashawa da ma hana musayan kuɗi lokacin zaɓe. Professor Dacus Clement Dacus ya gabatar da kasida a wurin taron.
Generally ana ga kamar siyasa ya zama akance politics is a dirty game, to amma kuma addini domin ta tabbatar cewa siyasan nan an tsaftace shi. An kin duba abin da littafi ta ce, Krista ya kamata ya zama gishiri ne, domin gishiri zai sa abinci ya zama da dandano. To amma kuma in siyasan mu babu dandano, to ya kamata mu Krista mu tambaye kanmu, muna wannan aikin mu da littafi tace ya kamata mu zama gishirin duniya. Littafi ma yace ya kamata Krista ya zama haske. To zaman haske ya nuna cewa Krista dai yana da hakkin tabbatar da cewa duk inda akwai corruption za a nuna shi. To ya zama hakkin coci, ya zama hakkin malamai da manyan addini ko Krista ko musulmai.
Shugaban kungiyar House of Isaka barista Yakubu Salebawa yace sun shirya taron bitar ne don fadakar da jama'a hanyoyin kaucewa halin rashin gaskiya da ake fuskanta a sassa daban-daban na rayuwa a Najeriya.
Sabon mige su tabbatar da ta yaya zamu iya tabbatar demokradiya ta samu gindin zama a Najeriya shine mu fito mu tabbatar da gaskiya, mu tabbatar da adalci, kuma duk abin da yake na kazanta na rashin gaskiya ministry ta gare shi. So shine muke so mu ga yanda zamu hada kan jama'a ba wai Krista kade ba, har ɗan uwan mu wanda ba addini ɗaya muke ba, mu zama da halin kauna, mu hada kan mu, mu iya ci gaba, mu raya Najeriya, mu gina kasar mu Najeriya. To abin ya fara ne da Iglesia ko kuma da Krista a yanzu, amma abin da muke dubawa a gaba shine ta yaya zamu hada kan Najeriya, ta yaya zamu iya samun kasa sahihiya wanda za a samu inganci na taimakon jama'a samu rayuwa ta gari.
Adamu Bala dan siyasa ne a jihar Plateau ya shugabanci tattaunawa da aka yi a wurin taron bitar.
In kika duba a da sai a ce in ana neman yanka shari'a a nemi waye mai bi, domin idan mai bi yazo ya zattas da magana in ya fada za a ce wannan gaskiya ne, saboda an san mai bi da gaskiya. Amma mu ba mu san me ya faru ba, ko me ya kwakwabe masu bi da su ake hada baki a ci hanci, masu bi da su ake hada baki a murɗa zabe. To annan ne babbar harkar take, kuma a ta kamar da dazunan nana ta, in ba mun tuba bane muka dawo ta farkin Ubangiji, muka nuna haske, muka nuna mu ne gishiri da gyara da ake nema a kasa, ba za a samu ba.
Comrade Steve Aluko, mai rajin kare haƙƙin 'yan adam na Civil Liberty Organization, yace dole sai an hada kai kafin a samu ci gaba mai dorewa a Najeriya.
Amma an mun hadu kowa da ba, muna da development agenda, peace agenda, security agenda, kowa da kowa zai je tare, kowa da kowa zai ji dadi.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla a gaida Zainab Babaji. Bayan gwamnatin tarayyar Najeriya ta gyara ɗabi'ar 'yan Boko Haram da suka tuba a ƙarƙashin wani shirin gwamnatin 'yan ta'addan da suka tuba dai, suna nan suna ci gaba da fuskantar matsaloli na rashin amincewa da su a cikin al'umma, kamar yadda Ibrahim Dibji, wani ɗan Boko Haram ne da ya tuba, ya bayyana a cikin rahoton wakilin muryar Amurka daga birnin tarayya Abuja, Chika Oduwa. Ga kuma fasarar rahoton nata.
Ibrahim Dibji na gudanar da sabuwar rayuwa a nan Maiduguri. Yana da wani ɗan shago, kuma yana ƙoƙarin ya mance da abin da ya faru a baya. Shekaru uku da suka wuce ne ya yanke shawarar ficewa daga ƙungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayi.
Suna samun mu je yaki ko soje zai zo ya shiga jeji sai su samu amon kun garkuwan su, to nan sojoji ba za su bar mu ba.
Bayan ya tsere wa sauran 'yan ƙungiyar, Dubji ya yi ƙoƙarin komawa ƙauyen su, amma sojoji sun hana shi, kana 'yan garin su sun kishi.
Mutane suna gani kai kayi wani abu din, kuma koyene sun ganka za su ce kayi wani abu din, ana zarge ka kana yi abu. Amma kuma tunda gwamnati ya ce ya riga ya wanke ka a cikin wani abu din, ku zo na tare ba wani tashin hankali. To waɗansu din suna ga mu haka muna zama a cikin mutane din, dole za a yi magana mu kan cewa ga wanda sun yi Boko Haram. Mun dai muna neman yafewa wajen mutane.
Ɗaruruwan mutane da a baya suke da alaka da ƙungiyar Boko Haram suna cin gajiyar wannan shirin da gwamnati ke gudanarwa, kuma ana shirin sake su dawo cikin al'umma su ci gaba da rayuwarsu. To amma wasu daga cikin mutanen da a baya suka kasance 'yan Boko Haram suna fuskantar kyamata daga al'umma da kuma matsalar taɓin hankali, suna zuwa duba lafiyarsu asibitin masu lalurar taɓin hankali. A bita irin wannan ne ake taimakawa tsoffin 'yan Boko Haram ɗin suke inganta mu'amalarsu ta yadda zai taimaka musu ci gaba da rayuwa a cikin al'umma da sauki, dabaru irin na yadda za a jure da kuma mu'amala da mutane. Dr. Pinda ya bayyana cewa shan miyagun kwayoyi ya zama babban kalubale ga tsoffin 'yan kungiyar.
A number of them might be having some personality disorders.
Da dama daga cikin su na fuskantar matsalar rashin samun kwarin gwiwa, wanda hakan yake sa su shan muggan kwayoyi don ya taimaka musu
express themselves.
Audu Ali tsohon dan kungiyar ne kuma abubuwan da ya aikata a baya kan hana shi sukuni.
Safe da yamma yana tunawa wayanda sun sani ne.
Batun yafe wa tsoffin ƴan Boko Haram wani abu ne mai sarkakiya. Amma wasu masu fashin baki kan al'amuran tsaro sun bayyana cewa yin hakan ya zama tilas.
When they really sorry they are sorry.
Idan har suka ce sun tuba, to lallai sun tuban, amma kuma suna buƙatar a sa ido a kansu sosai, koda za a ta sake su zuwa gidan yari, hakan ba shine mafita ba, domin suna can ma za su iya fara shirye yadda za su kai hari.
‘Yan banga da aka fi sani da civilian JTF sun ce su ba za su yi wa duk wanda ya tuba illa ba, amma kuma ba za a yi garaje wajen amincewa da su ba.
Those people they
waɗannan mutane sun kashe mutane sun yi musu yankan rago abubuwan da yawa sana'o'i da dama sun sarwalta a sanadiyar su mutane sun ci bakar wahala a ƙauyukan mu
Dubji ya bayyana cewa har in ba za a amince da ƴan kungiyar da suka tuba ba hakan na iya tirsasa su koma wurin ƴan Boko Haram a daji a halin yanzu dai yana kokarin lallaba rayuwa ta hanyar mancewa da abubuwan da suka gabata hakan nan kuma yana kiyaye jefa kansa cikin fitina
Toma Dalla fasalan rahoton wakilin mu da Amurka cika Oduwa kidan daga birnin tarayya Abuja Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe 12 ne da minti 16 na dare ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. A cigaba da bin diddigin korafin da wata budurwa ko matashiya ta kawo mana nazarin wani lauya na babbar kotun jihar Sokoto da sha'awar nuna aurenta amma daga bisani sai ciki ya shiga wanda hakan ya sa shi lauyan ta tsaddako ta hulɗa da matashiyar ya barta da wahalhalun kula da abin da yake cikin ta har ta kai ga an samu ɗa namiji ku biyo mu domin jin cigaban shirin suna na Sarfil Hashim Gumel A makon da ya gabata ne muka kammala sauraron labarin Fatima Nuhu wanda ke zauna a unguwar Durmi a Abuja. Kan halin da ta shiga sanadiyar juna biyu da ta samu daga wani lauya mai suna Barista Lema S. Wali. Kamar yadda na bayyana a makon da ya gabata, Fatima ta ziyarci ofishin murya Amurka ne tare da babban wanta wanda shine ya dauki dawaniyar lokacin da ta tsinci kanta cikin wannan hali. Shi ma mun tattauna da shi kamar haka.
Nana Al-Hasan Hussein ne yayanta ne. Kanwata ce ta dankanta ka wajen mahaifiyata da mahaifiyarta. Ni mahaifina ba kano ne. To amma ni lokacin da duka abubuwan suke faruwa da ita ma ni ba na gari ma. Ba na Lagos ba na Kutano. Ni harkoki ne ma abinci na. To da wani abin ya faru yanzu ta faɗa mun ce to ya aka yi. Kai da aka yi ciki ma bacin ma ka ka tara su. Ba ta faɗa mun komai ba. Sai bacin ma na tafi. Amma ta kusa na haihuwa sai ka jin labari ta ba ki da hankali ne ya irin wani abu na jiki wani gama ba to ki gama a duniya na wa dan uwanki zai yi miki wani abu akai in ba ni din ba to yanzu gashi ciki ya kusan kai wata tara ba mun za a yi sai dai mu hakuri a san Allah sauki lafiya akan Allah dai kawo lokaci ne na kuda ta zo ta danga yi ina gari ba na gari aka turo aka fada mun na hawo jirgi na zo nan garin muka zauna aka danga up and down Allah ta dai ba ma kasa ba ma sama Allah ta dai ta sauka lafiya an kashe kuɗi da yawa a shawala to me za a yi a lokacin aka dai kokari aka dai hada kai sunan yaro ta ce sun a sa danta Saiful Lai ce to danki ne ba mu da iko mu ce a ga sai rusuwa Saiful Lai tun a lokacin da muna nan sai na ce to wannan ba Allah gode a neme shi a yi magana da shi tun a lokacin abuna dan yi aka neme shi aka yi magana
shi kun yi masa yanka yaron ko har kai aka yi
yanka a yi an mai suna mai yanka masallaci aka muna kai yanka rago na ajin a sai ragon lokacin mana da 30 ne ko 2 ne sai ragon nan aka yanka ragon nan so
eh ka tsaya matsayin kai ne kamar kai ne baban sa tun da yanka kai masallaci da ce dan waye ne
eh nace kanwata ce ta haihu amma mijinta baya nan ga sakon da ya turo a sura aka sai ro sura
masallaci ka sake sunan kai mijinta
eh to shikenan sake sunan ce mijinta to ana gani ma dai yau ne gobe ne har ne ma zo ne aure ma dan a lokacin ma ne ban ma da mata abun nauyin gaskiya ya yawa na tabbata kira mutumin nan akan waya mai magana da shi ce mun yau zai zo gobe zai zo yake zuwa nace ki bari mu je mu same shi hajji ta kai ta kawo yau ga mu auren ku eh ta kuma ba ta kawo ni ma san ma ta zo ma nan ba dan ni shirina na dan samu na dan kinsa da an samu ɗan kuɗi a jikina so yake ɗauke ta a mota mu tafi Sokoto mu je can mu je mu samu kuma mu gaya musu a nemo shi tunda a nan garin yake an ma za mu kwana a bakin titi ne sai dai mun kai ƙarar shi a lokacin to sai karab ina can wani aiki ina ɗan nema wa za mu ce mu ai ke tafi gumin waya waɗin zo gata a nan yadda ce to shi kenan mara zo shi ne na ga abin da yake faruwa kaji.
Lokacin da kake magana da shi ta waya ya amince cewa ɗan nan nasa ne shi sai ku?
Lokacin da nake magana da shi ta waya na farko bai yi min gaddama ba akan ya zo a san me za a yi akan maganar yaro sai yake ce min zai zo to tunda ya amince min zai zo a bai gaddama ba kenan inda ya ce a ba zai zo ba shi bai ma san maganar yaro ba ko bai santa ba shi ne to amma daga can baya yau gobe ina yawan damun sa akan waya sai ya ce min kai malam ranga ma gaskiya wani yau ban fasin yare nan ba. Ban taɓa ganin ta ba ko shi a Facebook ya santa ta ce wai ya bata kuɗi na ce ha kurin kai zaka wanta mutum zai ce ka bashi kuɗi a Facebook ka ɗauki kuɗi ka bashi wa irin magana ce wannan da Allah ka yakuri in ka san ba za ka zo ba mai magana nan cikin sirri to ka san cewar ni fitaran zan neme ka ko ba ya zuwa ka ji na muke da shi kenan tun a lokacin ne ma sai ya blocking din layi na to ni ina da layi guda biyu akwai ɗayan nake amfani da shi sosai ɗayan da ba na amfani da shi sai nake kira shi da shi da na kira shi da shi last kenan ƙarshe kenan na kira shi da wani layi ya ɗauka sai na ce mai ni ne yayan wannan yarin nan Fatima mahaifiyar Saifullahi ɗanka sai ka je ka shawaya shi kenan tsarin magana ba.
To yanzu ne tunani kuke wani mataki kuke son ɗauka ban da wannan tattaunawar?
Bacin wannan tattaunawa ni abin da nake buƙata ya yi haƙuri ya zo ya ɗanshi ɗansa.
Dama ransa ya ɓaci ne da kike cewa ya haƙuri?
To dole ce ya haƙuri mutum da mutumin da yake guje-guje ke ci lokacin da ya yi abin da ya yi bai so ƴan uwansa sai da dangin shi bai sa abin lafiya ba in ji tsoron ƴan uwansa bai ji tsoron Allah ba ya aikata abin da ya aikata ai bai kamata ya kawo ma wani damuwa wai akan ƴan uwansa bai so sani ba ko ɓata suna ko ɓata sunan zara'a abin da ya riga ya faru inda ya faru ya akwai gyara to ya riga ya faru mun ɗauka to shi ma dole su ma ɗauka ɓangaren shi ba zai bata da wahala ba akwai lokacin da yake cewa wai shi lawyer ne ba na ce to kai lawyer ne ai ba Allah bane kai ba wanda ya karfafa kai shi ƙara a duniyar a Najeriya in kai lawyer ne kai ba wani ba magana ba ta ce kai lawyer bane
wato ma na yarda shi lawyer ne sai a ji tsoron sa kenan
eh ina tratin ina shi lawyer ne to ya so ke ni tsoron shi ce to in ma kai shugaban kasa akwai in kai lafi irin wannan ko ne bai kai wannan ba mutum ya so kai kara zai ka kara balle kai ba kuwa bane lawyer ne ba sai an kama kara tukun zaka tsaya ka yi ta in ba ka baka da abin zaka yi ko sai ka shawaya tun a lokacin ba ne bai karin magana bane inna ma nemi shawaya ban samu shi sai na fitar ka harka sanewa.
To bayan zantawa da Fatima da yayanta Alhassan ban mi kasa a gwiwa ba domin Nasiru ya dauki waya daga ofishin murya Amurka ya kira Barista Wali S. Lema.
Assalamu alaikum barista, kana lafiya?
Wa alaikum salam wa rahmatullah, barka da.
Yawwa, madalla.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Masha Allah.
Barista Lema ku? Lema yes wali.
Exactly.
Nasiru Adamu Elhikaya ne.
Okay.
Wato barista ba tun yau ya kamata na guguma ba, amma na jira ne sai na samu lokaci. Akwai maganan da nake so mu yi. Wacce kuma ina son yi bayanin na abubuwan da ka sani. Ya shafi wata yarinya nan Abuja mai suna Fatima. Yawwa, to ta zo ta same mu ta yi bayanai cewa kai mutuminta ne kuma har kana da ɗa tare da ita mai suna Saifullahi.
Okay,
wani ina jin watakila ko yayanta ne buga ma waya ko?
Akwai da somebody from Bosu ya ci kogi akwai wata mata ma su kai shi kogi idan kwanan ba akwai wani a kan shi zan ba zane sanan ya wuri ne ya ci ne kira na zai yi magana amma ta yi zai kwan kuɗi cewa ni ba su yi mun tayari a dam ano ga akwai son tasu
zai
bata shi son yana na ba mai except on social media I just don't know why people are trying to create a scenario because I don't know even though it has to do with appointment da nake nema a Abuja na SPT Hypers you know somebody wishes to bring some issue that may prevent my but I told him the blunt truth about this matter.
Barista Lema, ka ɗauki wannan abun ne kamar wasu ne suke nema su ɓata ma suna?
That's just the way I look at it.
kai shi yasa nace ya kamata na muyi maganan da kai. Wato ita timan nan ko Fatima na abinda take faɗa da har ka taɓa tura mata naira 20,000 farko-farkon samun haihuwar wannan yaron da take faɗa.
It may be right, but what a fool. Like I do to many of my friends. But when I saw that thing was different, I ceased. Then when this issue came up, I altogether stopped talking to her. And I blocked all her numbers.
Okay, ka rufe lambobinta gaba ɗaya zama da kattana ma magana. Don ita abinda ta faɗa tana son wannan yaron ne wai yaron ka ne wai yayi kama da kai don haka tana son ka karɓe shi.
Allah su ji. Yaron ya kama da ni?
Yaron yayi kama da kai kamar an zaga kana ta ce har ɗabi'unku mai iri ɗaya ne.
Allah su ji. Ina ga wannan wannan dan sai kike ko?
Eh na shiru a gama alhikaya.
Okay. Eh ina ji. Alhikaya. Ina suna alhikaya ga mun gari ne ya ko?
A no suna in kiya ta ce kawai.
Allah su ji. Okay. So like I told everybody who has told me about this this is my position about it. Allah ne ya da mutu ga ni ta. Except on social media. So but people have a way of extracting money from people and da ce na san yanda ma zan iya don wajen cikin ashila gasta but I dismiss it that as a sort of frank the right to have a crank issue haka. But if this issue persists then I will
bari sai ka koma sai turanci kike ta yi kuma ka za ka fito kamar na Hausa kawai ya biya
su ga san turanci ne ya zauna haka a bakin mutane. Wasu kalmomin ba za ka iya sai ka manta da Bahaushe yake.
Ne, haka ne, haka ne. Wato ita dai kawai abin da ta faɗa yaron dai kawai take son ka karɓa.
Ai, akwai kotu ai, akwai shari'a, ta musulunci akwai common law. Shi tantaka na shi shi, don sai kotu ta yi taken position.
Bayan Salima dai wannan kawai matsayarka kenan akan wannan al'amari gaba ɗaya.
A ranar motsa shi.
To shi kenan.
Masu raro kun dai ji dukkan bangarorin bi kan wannan batu, saboda haka za mu jingina wannan batu mu saka ido domin ganin abin da zai biyo baya ko zai faru, sannan mu dawo domin sanar da ku. Yanzu a madadin Nasir Adam Yali Kaya, ni Sarfi Hashim Gumar ke cewa sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Mu kasance lafiya.
Kuma da Allah a gaida Sarfi Hashim Gumar da kuma tawagarsa. Yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyina ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To baba, akwai alamun ɗan rajin kare demokuraɗiyya za su yi nasara da gagarumin rinjaye a zaɓen gundumomi da ya sami halartar ɗimbin jama'a wanda ke nuna ƙin jinin gwamnatin Hong Kong. Sakamakon farko da ake fitarwa da safiyar yau Litinin ya nuna 'yan takarar 'yan rajin demokuraɗiyya ne ke samun nasara da kusan dukkan kujerun da suke takara. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya buƙaci rundunar sojin ruwa wato sakataren rundunar sojin ruwa Spencer Dey Morabus sa'ad da wato saboda yadda ya tafiyar da sha'anin zargin da aka yi wa sojojin Kundumbala na aikata laifukan yaƙi a ƙasar Iraki. An soma ƙarga ƙuri'un zaɓen shugaban ƙasa a ƙasar Gini, ƙasar da ta kasa samun kwanciyar hankalin siyasa tun sa'ad da ta sami 'yancin kai daga ƙasar Portugal shekaru 45 da suka gabata. Shugaban ƙasar Jose Mario Baz na neman tazarce a wa'adin mulki na biyu na tsawon shekaru 5.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai can da hantsi za mu dawo muku da wasu shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa da sashen Hausa da murya Amurka, musamman ma Murtala Faruk Sanyina da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni wato Malam Sidi kenan da kuma injiniyanmu na wannan safiyar Jim Cook, wato za ku Kafin shi ne ya shirya mana wannan sauti da muka gabatar muku, sai kuma da hantsi za ku ji mu salamu alaikum.